إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا مجلسنا كرنت للتاب الكافي الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله أولا مسلسي ميتار البركة مسلسي اندمي إسلام التروس أنا قرم دبري يومنا شابي قوة الرجب شكرا دبري دا لري هدو دا أربعين دبيو بهجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة أزوى مدينة wanda ya dace da 24 ga watan 2 shekara 2021 lissafin bature. Darasin mu na yau shine darasi na 27. Satin da ya gabata malai kawo matsaloli ko a karatu da ya gabata malai ya kawo matsaloli waɗanda suka shafi ladabin sa takalma. Mun karanta mas'ala ina ji 2 ko 3 sai muka tsaya inda malaki cewa wala yamshi ahadun fi na'lin wahida walakin li yuhfihima jami'an aw li yun'ilhuma jami'an. Ana muka tsaya ko mun karanta wannan hadisi wannan jumlar kuma mufassara kuka ce da yawan ku baku da wannan ko a nuskar ku baku da wannan jumlar ta ma nuska ta akwai kamar yadda muka bayyana a wancan karatu wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Abu Hurairata la yamshi ahadukum fi na'lin wahida kada ɗayan ku ya tafi yana sanye da takalmi ɗaya mazala ke cewa li yuhfihima jami'an ya tube takalmansa gaba ɗaya aw li yun'ilhuma ko ya sa takalma dukkanin kafafuwansa guda biyu amma yana da takalmi ɗaya a kafa ɗaya ɗaya kafar kuma babu takalmi. Wannan ya saba wa ladabin shari'a. Kuma malamai suka ce wannan hanin nahyu adabin wa irshadin. Manzo Allah da ya ce kada ɗayan ku ya tafi da takalma ɗaya wato mustahabbanci yake nuna hanin da ya yi makruhi ne ba haramci ba ne ko da mutum ya tafi wato yana sanye da takalmi ɗaya da ya kafa sa babu komai bai aikata haramun ba a gurin malamai. Sai malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan na farko dai akwai shuhura. Shuhura ita ce duk abin da za ka yi ka fito da ban a cikin jama'a ko wajen sanya tufafi ko yanayin tafiyarka ko yanayin takalmanka ka zama daidai da sauran jama'a kada ka fito daban a cikin jama'a. To kana tafiya da takalma ɗaya kowa sai ya kalle ka ka ce lafiya kuwa kun ga wancan mutumin da yake tafiya to akwai shuhura a ciki sannan kuma akwai wauta akwai rashin alamar rashin hankali kana tafiya da takalmi ɗaya sannan kuma ne ya sabawa al'adar mutane ya sabawa mutunci kuma ya sabawa nutsuwa alama ce ta rashin nutsuwa. Wasu malamai suke cewa wato idan ka sanya takalmi a ɗaya kafar ka ɗaya kafar babu komai suka ce ka yi zalunci ba ka yi adalci ba baka yi adalci tsakanin kafafuwanka ba. Ita wannan kafar da babu takalmi ta yiwu kana tafiya ka taka kusa ko glass ta ji rauni, to aka cushe ta, to suka ce babu adalci. Saboda haka in ma ka sa takalma gaba daya kafafuwanka ko kuma ka tube su gaba daya, to wannan shine adalci. To shine suka ce ko da kana tafiya dai takalminka igiyar ta tsinke, to kada ka ce bari mu gaba kafin in gyara dayan, ka tafi da takalmi daya ko anan ne ka tube. Haka hadisin manzo Allah, hadisin Abi Hurayta a riwayar Muslim, haka wannan riwayar ta nuna. Manzo Allah yake cewa idan qata shisu ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha, kana tafiya igiyar dai takalmin ta tsinke, to kada ka tafi da kalmi daya har ka tsaya ka gyara. In ba zai yi ka gyara gurin ba, dayan ma sai ka tube, ka tafi kafafunka duka babu takalma a ciki. Wasu malamai suke cewa in za ka tsaya ne ka gyara, ba tafiya za ka yi ba, igiyar takalminka ta tsinke, to kana sanye da takalmin a tsaye ka cire ka dauki ɗan ka gyara, wannan ba matsala, don yanzu ba tafiya kake ba. Abin da shari'a ta hana shine ne ka tafi ka yi tafiya, yanzu ba tafiya kake ba, wannan babu matsala. Wasu malamai suka ce in dai tafiya ce ba mai nisa ba, za ka iya ka danyi gaba. Misali inda takalmanka ko igiyar takalmi ta tsinke, can gaba da kai kaɗan kana hango mai gyaran takalma, suka ce ko ba sai ka tube ba, za ka iya ka tako da takalmi ɗaya ka je gurinsa. To mazahirin hadisi bai bambanta ba, kada ka tafi kowace irin tafiya, da nisa mara nisa shine amma ka sanya takalma guda biyu ko kuma ka tube su gaba ɗaya. Kaga hatta wannan bayani ba bar maka ba, inda za ka sa takalmi, inda za ka tafi da takalma, ka duk aka yi maka bayani. Riwayar da Imam Tahawi ya kawo a cikin littafinsa Sharhu Mushkilil Athar, wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta ta daga hadisi Abu Hurairata, yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha, ya hana anil mashi fin na'lil wahida, mutum ya tafi da takalmi daya. Wa qala, manzon Allah yace inna ash-shaytana, lalle shaytan yamshi, yana tafiya bin na'il wahida, da takalmi da. Saboda haka idan ka tafi da takalmi da kai ne kai koyi da shaytan, kuma ana so a saba wa shaytan, kamar da manzon Allah yake cewa kada a ci da hannu hagu, domin shaytan yana ci da hannu hagu. Malaka yake cewa matsala ta gaba, wala ba asbabu laifi an ya'kula, mutun ya ci abinci qa'iman yana tsaye, wa yashraba ya sha qa'iman yana tsaye, wa zalika, wannan sassauci da aka yi cin abinci a tsaye, fil khafif min al akli, abinci wanda yake bai da yawa, abinci dan kadan ka sa bakinka a tsaye babu laifi. An gane akwai hadisai da suka zo da suke nuna hani mutum ya sha ruwa a tsaye ko ya ci wani abu a tsaye. Akwai kuma hadisai da suka nuna manzo Allah ya sha ruwa a tsaye. To shine malamai suka samu rayuka guda biyu akan wannan. Su malikiya sun tafi akan zahirin hadisai da suka nuna halacci. To shi yasa malamai yake cewa wala ba asbabu lahi, mana ya halatta. Saboda me? Saboda sun rinjaye da hadisai da suka zo suke nuna halaccin shan ruwa a tsaye. Daga gaskiya akwai hadisin Ibn Abbas yake cewa na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ruwan Zamzam, fa shariba, sai ya sha, wa huwa qa'imun, yana tsaye. Hadisin Bukhari da Muslim. Haka nan ya zo a cikin wato Bukhari, sayyidina Ali a Kufa lokacin yana khalifa ya sha ruwa a tsaye, sai yake cewa wasu mutane ba sa son shan ruwa a tsaye to ni ko na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye kamar yadda na sha a tsayin nan to ya dangana aiki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali Ibn Umar kuma yake cewa hadisin Ibn Majah da Imam Ahmad kunna mun kasance ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna akulu muna ci wa nahnu namshi muna cikin tafiya wa nashrabu muna sha wa nahnu qiyamun muna tsaye to malikiya suka lura da wasu malamai suka lura da wadannan hadisai suka ce ya halatta mutum ya sha ruwa a tsaye ko ya ci wani abu a tsaye an bayyana kuma malaman da suka hana sai suka lura da hadisai da suka zo a akan hali kada mutum ya sha ruwa a tsaye da gaskiya go hadisin Anas yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zajara an shurbi qa'ima ya hana sha ruwa a tsaye wata riwaya naha an shurbi qa'ima hadisin sahih muslim hani to kace hani usman malamai ma suka ce haramci ma yake nuna usman malamai suka ce a su da suka ce kar a sha ruwa a tsaye suka rabu gida biyu wasu suka ce haramun wasu suka ce makruhi an gane suka ce tunda an samu a hadisai da suke nuna cewa manzon Allah ya sha ruwa a tsaye to wannan yana nuna halaccin shan ruwa a tsaye hadisai da suke nuna manzon Allah ya hana sha ruwa a tsaye karhanci inda haramun ne da manzon Allah bai aikata ba manzon Allah ba zai hana aikata haramun kuma shi me ya aikata ba saboda haka a sha ruwa a tsaye yafi a tsori a sha ruwa a zaune yafi idan mutum ya sha ruwa a tsaye yayi abin da ba a so amma bai aikata haramun ba a gani to su malamai suka ce abin da yafi duk da za a yi da mutum kar ya sha ruwa a tsaye sai da bukata domin hadisin Anas cikin sahih Muslim manzo Allah ya sha ruwan zanzam a tsaye wanda aikin haji ne an zo ana shan ruwan zanzam mutane a tsaye mutane da yawa a gurin kuma ba gurin zama bane gurin aiki ruwan zanzam rijiya ne ana diba wa da shi saba da manzo Allah rijiya ne ana diba ruwa ana mika mutane ana sha ba kamar yanzu bane an sai tsara da pompom zaka bude ka sha ko an sa cikin kula zaka diba ka sha ba haka bane dacin diba ake ana ba mutane ana sha to kaga nan ba gurin zama bane to suka ce wannan yana nuna cewa manzon Allah ya sha ruwa a tsaye saboda me bukata saboda haka asali abin sha ko ruwa zaka sha ka zauna ka sha gurin ba zai yi a zauna ba ko kana da wani uzuri da sauransu sai ka sha ruwa a tsaye suka ce abin da zai nuna wannan shine da farko dai hani da manzon Allah ya yi kauli ne da bakinsa ya fada ya hana kada ku sha ruwa a tsaye amma shan ruwa a tsaye aikinsa ne malamai suka ce kullum aikin manzon Allah da kaulinsa a zahiri sun sha bamban ku sun ci karo da juna za a gabatar da kaulinsa ne domin da manufa ya yi muku magana suka ce aikinsa zai dauki fassarori da yawa ta yi zamanto wannan musamman ne don shi aka halatta ta yi don wani uzuri ne wani bukata ne wata bukata ce ya yi duk wannan fassarori ne za su shiga cikin aiki amma kauli fa misali nan muna zaune a nan na ce ku tashi jama'a bayan ku tashi ni sai na zauna yanzu ku tashin nan zai rigi wata fassara ba zai yi tafsira ba amma na zauna fa yinjin ku tashi ko nace jama'a mu tashi ni tashi sai na zauna ko ma ban tashi ba ka rashin tashin nawa ta yi wani dalili ne ya hana ni ta yi kuma bayan wani lokaci ne zan tashi fasarori da yawa su da suke to shi yasa suke cewa wato aikin manzo Allah ta yi ya zama wannan hususiya ce gare shi ta yi don wani uzuri ne saboda haka zance shi za a gabatar idza ta'arada al-qawl wal fi'l yuqaddamu al-qawl ala al-fi'l yana daga cikin kaidoji na tarjihi a gurin malamai suka ce an samu wani hadisi ma wanda yake cewa la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi lawa cikin musnad Imam Ahmad kada ɗayan ku sha ruwa a tsaye idan ko mutum ɗayan ku ya sha ruwa a tsaye to ya sa ya amar da ruwan da ya sha to amma malamai ba su tafi akan zahirin wannan hadisin ba suka ce dai wannan hadisin yana nuna muhimmancin zama to indai har manzo Allah zai faɗa haka kaga bai kamata mutum ya sha ruwa a tsaye ba tare da wani uzuri ko wata bukata ba amma Ibn Qayyim ya kawo fa'idoji na wato shan ruwa a zaune da kuma matsalolin shan ruwa a tsaye ya kawo fa'idoji da yawa ko hatta wajen kiwon lafiya shan ruwa a zaune ya fi zama lafiya saboda haka mutum sha ruwa inda ku gurin zama a gurin ya zauna ya sha in kai wannan ka fita daga cikin sabanin malamai sannan kuma a wajen kiwon lafiya ka yi wa kanka abin da ya fi amfani ga jikinka to Allah samu dace maganar abinci da malamai kawo wala ba su an ya'kula qa'iman wa yashraba qa'iman hadisan sun zo ne hadisan da aka dangana zuwa ga manzon Allah akan ruwa suka zo amma sai da hadisin ibn Umar yake cewa mun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna sha muna tafiya to dama ka'idar malamai idan sahabi ya dangana wani aiki zuwa ga zamanin manzon Allah suka ce yana da hukumin raf'i zamanin manzon Allah suna yi zai wahala ce manzon Allah bai gani ba ko suma suke cewa kuma manzon Allah bai gani ba in ba daidai bane Allah zai sanar da manzon Allah yi masa wahayi abu kazan na a hana shi to amma din Allah bai saukar da wannan ba to indai Allah bai saukar da aya ba ko bai sanar da manzansa ba aka kyale ana yin abin to ga wannan ya halatta kenan amma wannan din ai hanin ya zo aiko wannan din Ibn Umar ya faɗa haka amma wani hadisi manzan Allah ya hana aiko yawwa to shi yasa muka ce idan mutum zai sha ruwa inda akwai bukata ya tsaya sai ya tsaya in babu bukatar ya tsaya abin da ya fi ya zauna ya sha hakan nan abinci sun yi sabani abin da malamin ya kawo a nan yake cewa wa zalika wannan zalika isharar za ta koma ne ga al'aklu fil khafifi min al'akli abinci wanda ke baya da yawa don kek kana tsaye za ka sa bakinka ka ci don biskit dan loma ɗaya biyu to amma ka rike plate na ka je gurin mai to an sa ma to a kwana wajen mulmula guda biyu ko uku ka rike kwano kana tsaye kana ta ci yaushe zai kare a tsaye to a su ma a malikiyanci ba su yarda da wannan ba wannan bai zama to lalabi ba amma ɗaya biyu ne a tsaye an miƙa ma wani abu da Allah mana ka zauna ka ci mana ka ce alhamdulillah ko shi nake da Allah ka zauna ka ci aka matsa ma to shikenan bari sai ka sa hannu ka dauki loma ɗaya biyu kana tsaye kai tafiya ka wannan khafif ne an fahimta a malikincin kenan wannan to a gurin malaman da suka ce to ba zai yiwu a ci abinci a tsaye ba kawai kowane irin abinci ba za ka ci a tsaye ba a hadisin Anas da ya ba su labarin cewa manzon Allah ya hana a sha ruwa a tsaye sai Qatada ɗaya daga cikin masu wannan suka rawaito hadisin fa qulna suka tambayi Anas fal aklu cifa tunda fara musu manzo Allah ya hana sha ruwa a tsaye to suka ce to shan ru cin abinci fa shi ma zai dake hukuncin shan ruwa ko ko shi daban ne qala Anas sai Anas ce zalika asharru aw akhbath ai wannan ma ya fi muni fahimtar Anas kenan fahimtar Anas indai shan ruwa galibi shan ruwa ya fi sauki ai akancin abinci indai mai saukin ma an hana wanda yake ya dara wannan min babi aula kenan kawo nan kiyasul aula yayi kiyasul aula Anas yayi rai halde indai akwai bukata da za ta sa mutum ya tsaya ya ci abinci ko ya sha ruwa saboda bukata uzuri yayi in babu uzuri babu bukata mutum sai ya zauna ya ci abincinsa ko ya sha abin da zai sha sai matsala ta gaba malik ya ce wa qala malik imam malik ya ce la basa babu laifi bi shurbi da shan ruwa min fi siqa daga bakin salka ko kuma kwano ko tulu duk abin da yake za a zuba ruwa a sha shine siqa musamman idan ruwan yana da yawa musamman abin da yake zuba ruwa da yawa za a aje sai mutum ya zo ya sa aje bakinsa a bakin tulun ya sha to imam malik yace babu komai wa karihahu ghayruhu wannan imam malik wasu malamai suka ce makruhi ne saboda me li sihhati al-athar saboda hadisi ya inganta manzo Allah ya hana wannan an gane hadisin da yazo akan wannan shine hadisin ibn abbas kuma abu hurairah ta shima ya rawaito ibn abbas yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an shurbi asharwa min fi siqa daga bakin salka ko tulu ko dai wani abu duk abin da za a zuba ruwa da yawa za a aje ka zo ka sa bakinka a bakin tulun ko salkan kasha manzo Allah ya hana wannan an gane to imam malik dan me yace shi babu komai ibn hajar al-asqalani ya kawo ya hakaito usman da mai suke cewa imam malik suka ce zahiri wannan hadisin bai isa gare shi ba bai isa gare shi ba duk da cewa wasu malaman malikiya ba su yarda cewa imam malik wannan hadisin bai isa gare shi ba suka ce hadisin ya isa gare shi amma bai fahimci haramci daga wannan hadisin ba haka suka ce ɗayan biyu ne imma imam malik hadisin bai isa gare shi ba shi yasa yace babu damuwa mutum ya sa bakinsa bakin tulu ko salka ya sha ruwa saboda hadisin bai isa gare shi ba kuma akwai hadisi da yawa ba su isa ga imam malik ba ba wani limami malami da ya san da dukkanin hadisan manzon Allah babu shi babu wannan babu tunda sahabban manzon Allah da suka rayu tare da manzon Allah su ma akwai hadisin da suka kufce musu su ma sayyidina abubakar umar usman ali waɗanda kullum suna tare da manzon Allah amma duk da haka akwai hadisan da suka kufce musu to balle ko ne wanda ya zo daga baya saboda haka akwai hadisin da basu isa ga imam malik ba to kuma duka ga malami ya saba wa hadisi yana da uzuri yana da uzuri kamar da irin su Ibn Taymiyyah ya bayyana cikin litabu sarful malam da sauran malamai ko hadisin bai isa gare shi ba ko hadisin ya isa gare shi amma a gurin sa hadisin bai inganta ba tunda ana sabani wajen inganta hadisi ko hadisin ya isa gare shi ya inganta a gurin sa amma yayi wa hadisin wata fahimta daban ko ya ga hadisin mansuhi ne an sha wani hadisin ya shafe shi to suna da uzuri amma wasu malamai suka ce makruhi ne a gane kuma su ma suka ce makruhi ne wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai ukarihu ma'ana jumhur suka ce makruhi ne suka ce wannan min babil adab ka'ida shi malamai suka sa duk hanin da zai zo a babin ladabi to za a dauke shi a matsayin makruhi ne an gane wannan shine ra'ayin jumhur akwai malaman da suka ce akan suka ce haramun ne sai ma ne yake cewa ban ya kawo sabanin imam malik da wasu malamai sai yake cewa wa walima yukhafu ala sharib minhu wannan dalili ne na jumhur malaman da suka ce makruhi ne dalilin na farko wa karihahu ghayruhu wannan imam malik sauran malamai su ne jumhur sun karhanta a sharuwa daga bakin tulu ko salka dan me li sihhati al-athari saboda hadisi ya inganta akan wannan shine hadisin ibnu abbas da hadisin abu hurairata dalilin nabiyu walima yukhabu ala sharib minhu saboda abin da za a jiwa shi mai sha tsoron kada wani abu ya same shi an gane kamar imam ibnu qayyim ya bayyana ta yi misali yanzu da wasu malamai suka bayyana ta yi misali yanzu a cikin wannan salkan ta yi akwai wani kwari a ciki akwai wani kwaro a ciki ta yi ko wani abu dai ko dutse ko wani abin da ke zai iya cutarwa kasa ba ci kara sha ba ka gani abin da ke ciki ka sha abin da ke zai cutar da kai an gane to shaka suka ce to kar mutum ya sha ruwa isa bakinsa bakin tulu ruwa da yawa ya sha kuma daga cikin hikimomi da suka kawo wannan zai saka numfasa a ciki saboda girman ka rike da hannu saboda nauyinsa kana sha dan ka aje ka sake dokowa zai maka wahala sai ka rike kana sha kana numfasawa a ciki kuma suka ce sa baki a bakin tulun ko tsalka ka sa bakin ka wani mai zai sha wani mai sa baki ya sha wannan zai sa bakin salkar ko tulun yayi wari duk ijtihadi ne na malamai suka yi domin tayi kuma misali suka ci ka doko wannan kana sha ruwan ya fi karfinka ya cutar da kai ko ya shiga hancinka duk wannan na faruwa to shi yasa malamai ke cewa walima yukhafu ala sharib minhu in kace zaka sha ruwa a haka to tayu wani abin da yake zai cutar da kai same ka hadisin hakim hadisin aisha take cewa naha manzo Allah ya hana an yushraba asharuwa min fi istiqa daga bakin tulu ko salka sai manzo Allah yake cewa li anna zalika yuntinuhu wannan zai sa bakin salkar ko tulun yayi wari ko ruwan yayi wari ko yasa ba ko yasa bakinsa domin ruwan zai yana taba bakinka kana sha ka aje wani mai zo yana sha bakinsa yana taba ruwan sai ya aje wannan zai sa ruwan yayi wari ko kuma bakin tulun yayi wari hadisin mustadrak ibnu hajar yake cewa isnaduhu qawiyyun kuma duk wannan ka duba matakai ne na kiwon lafiya tsare lafiyarka kada ka doki ruwa da yawa ka sa baki ka sha kuma wani ma zai zo ya sha ta yi ka numfasa a ciki ta yi wani a cikin tulun ko salkar ko bokejin ba ka gani ya wuce bakinka ka sha ya cutar da kai duk matakai ne na kiwon lafiya to yana da kyau musulmi ya kiyaye waɗannan al'amura kada ya yi wa wasa da su kun su malaman da suka ce jumhur da suka ce wannan makruhi ne ba haram ba wato sun kama hujja da wani hadisi hadisin kabshatul ansariya wata sahabiya take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiga gurina fa shariba min fi qirbatin sai sa bakinsa bakin salka salka yana ji wani abu ne na fata ku ake ana zuba ruwa a ciki sai amma wannan salkar mu'allaqa aratai qa'iman ya sha tsaye fa qumtu ila fiha sai na tashi ba na kama bakin salkar fa qata'tuha sai na yanka saboda tabarruki da abin da bakin manzon Allah ya taba wannan ya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai sun yi manzon Allah wannan ya halatta dan manzon Allah mai hana su ya ikrarin su ya halatta bayan manzon Allah wani ba za a masa wannan ba an gane to mahallu shahid anan wato kirba salka a rataye manzon Allah ya sa bakinsa daga salkar ya sha an fahimta to wannan ya nuna halacci ga kuma halin da yayi ta yaya za a jami'i in ma ce shan ruwa daga bakin salka makruhi dan ka sha baka aikata haramun ba ko kuma a ce a'a karka sha ruwa daga bakin salka ko tulu in ba wata bukata in babu wani uzuri amma saboda wata bukata baka samu abin dibawa ba baka samu kofin da zaka zuba a ciki ka sha ba ko karamin kwano da zaka zuba a ciki ka sha ba kuma kana da matsananciyar bukata zuwa ga ruwa ya zaka yi sai ka sa bakin ka sha saboda me bukata suka ce abin da zai nuna wannan ai wannan sahabiyar da ta bada labarin irin yadda manzo Allah ya sha daga salka ai salkar arataye arataye ta yi saukar da shi da kwance shi zai bashi zai zamanto da damuwa zahiri manzo Allah ya sha ne saboda bukata galibi malamai suke cewa aljimu aula min at-tarjihi ka har hado kan hadisan guda biyu duka tunda wannan ma kaulin manzon Allah ne wannan ma aikin manzon Allah ne a zahiri sun saba ta yaya haka to ka nuna cewa babu sabani ne shi ne ka'ida ta yaya halin da manzon Allah ya yi in ba bukata kada a yi yaushe za ka sha daga bakin tulu ko salka in akwai bukata in akwai uzuri to daga nan baka nuna kun sabani tsakanin me hadisan guda biyu ba wannan shine ka'ida ka haka ma ayo zaka iya kwatanta da me kenan su salka da tulu ayo kuma jarka irin nasu masu ruwa ko a gidanka ka zuba sai ka zo ka kwance bakin jarkan kawai ka doka ka sa baki kana sha baka san me ke ciki ba tayi akwai kwaro tayi akwai abubuwa sannan kuma ruwan yana taba bakin ka sannan ka sake aje wani ma ya zo ya sha kuma ka rike jarka haka kana sha kaga ruwa yayi ruwan ya zo da karfi ne ya zo hancin ka ma ya shutar da kai duk matakai ne na kiwon lafiya to yana da kyau musulmi ya kiyaye su na'am sai matsala ta gaba ku mana yake cewa wala ba'sa babu laifi an yabula qa'iman mutum ya sha ruwa sorry mutum ya yi fitsari a tsaye wala ba su babu laifi ma'ana ya halatta an yabula mutum ya yi fitsari qa'iman a tsaye wannan matsala ce da ana yawan tambaya kai musamman matasa mana ya halatta mutum ya yi tsari a tsaye to mana yace ya halatta amma ya kawo sharadi kafin mu zo sharadin me dalili hadisin Hudhaifa radiyallahu anhu kana masa yadda kala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin da ake zubar da shara na wasu mutane bola fa bala qa'iman sai tsari a tsaye ya zo cikin Buhari da Muslim to amma sai malamai suka tattauna me yasa manzon Allah ya yi tsari a tsaye wasu suka ce saboda akwai wato gwiwar sani akwai wani kurji ba lafiya ba lafiya kamar su gwiwa sa ba lafiya ba zai yi zuwa ba kamar yadda wato Imam Baihaqi da Hakim suka rawaito daga hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman min jurhin kana bi ma'bidihi ma'bid shine bayan gwiwa ina mutun zai nade zauna akwai jurhi akwai gurji akwai ciwo shi yasa ya mutsari a tsaye haka suka ce to amma wannan hadisin Imam Baihaqi yace bai inganta ba Ibn Hajar yace da'afahu ad-Dharqutni wal Baihaqi sai kuma ya yaddada wannan to wannan bai inganta ba wasu suka ce dan bai samu gurin zama bane musamman lura da inda hadisin yake ya zo gurin da ana zubar da shara ba guri ne normal ba ana zubar da shara kuma galibi gurin da ana zubar da shara kaga zai wahala mu ci samu gurin zama wanda ya dace da zai zauna to shi yasa suka ce wato ya tsaya ya yi mutsari a tsaye wasu malamai suka ce wato saboda kar ya zauna kusan dinin ya zauna wato ko kazanta ko bawali ya dawo jikinsa na gurin an tara shara da wasu dalilai da malamai wasu fuskoki da suka ambata ibn Hajar al-Asqalani ibn Qayyim yake cewa was sahihu annahu inma fa'ala dhalika tanazzuhan wa bu'da min isabati al-bawli dan karfi tsari ya taba jikinsa in guri ne mai shara bai samu inda zai zura daidai ba to kar ya zauna haka tsari ya taba jikinsa wani shine abin da Ibn Hajar Ibn Qayyim ya rinjayar Ibn Hajar yake cewa wal azharu fi'l fa'alahu annahu fa'alahu li bayan al-jawaz duwar na uzurka shi bai gamsu da su ba Ibn Hajar al-Asqalani yace manzo Allah yayi ne domin ya nuna hakan ya halatta an fahimta amma mafi yawan halayen manzo Allah me in butsari a zaune wani shi mafi halayensa kar wani ya ce ai manzo Allah mai butsari a tsaye zan yi koyi da manzo Allah kar ka yi butsari a tsaye kullum kaga anan ka saba wa sunna ko ka yi dace da sunna ne ka saba dole a fahimci hadisin da suke su manzo Allah ya yi amma yaya ya yi yaushe ya yi mafi yawan halayensa fitsari a zauni to sha sama na Aisha take cewa hadisin Tirmizi da Ibn Majah man haddathakum duk wanda ya baku labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman manzo Allah ya fitsari a tsaye fala tusaddiquhu kada ku gaskata shi ma kana yabulu manzo Allah bai kasance yana fitsari ba illa jalisan sai a zauni kaga ita ta kore abinda Hudhaifa ya tabbatar to shine malamai suka ce ai babu matsala Aisha tana ba da labarin abin da ke faruwa a gida mafi yawan halayen manzon Allah ne ba koyaushe bane in manzon Allah yana waje Aisha ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani a Madina ne faru ita tana zaune a gida manzon Allah yana fita ya dawo yana fita ya dawo zai je wani guri yayi sulhu zai je wani guri yayi wa mutane jawabi bukata na tasowa to bukata ta taso manzo Allah yayi haka ita bata san da wannan ba kuma malamai suke cewa man hafiza hujja ala man lam yahfaz almuthbit muqaddamun wanda yake tabbatarwa za a gabatar da shi akan wanda yake korewa shi wanda yake tabbatarwa akwai karin ilimi a tare da shi suka ce babu cin karo tsakanin abin da Aisha ta faɗa da abin da Hudhaifa ya faɗa Hudhaifa abin da ya gani a waje ne ya faɗa dana Aisha ta ba da labarin abin da manzo Allah yake yi a gida saboda haka mafi yawan halayen manzo Allah shine yin mutsari a zaune me yasa ya mutsari a tsaye malamai sun yi bayani don ce mafi ƙarfi ko dan saboda gurin bai samu gurin zama ba yana tsoron kar ya zauna fitsari ya dawo jikinsa ko kuma yayi ne ko saboda nuna halacci idan ka bukaci haka in kai babu laifi an fahimta akwai hadisin Tirmizi na Sayyidina Umar ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ganni Abu Luqai man ina bawli a tsaye fa qala sai manzo Allah yace ya Umar ya kai Umar la tabul qa'iman kada kai fitsari a tsaye sai Sayyidina Umar yake cewa fa ma bultu qa'iman ba'du bayan nan ban sake yin tsari a tsaye ba ba damuwa wannan hadisin saboda me Imam Tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin yace wa inna ma rafa'a hadha alhaditha wanda ya daga wannan hadisi zuwa ga manzon Allah Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq wani rawi da ake kiransa Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq wa huwa da'ifun shi mai rauni ne ba karban hadisin sa saboda haka wannan hadisi bai inganta ba tayi wani yazo yace maka ai manzon Allah ya hana yin fitsari a tsaye hadisi ya zo amma Imam Tirmidhi ya rawaito ma yace hadisin bai inganta ba ba zai iya cin karo da hadisin Huzaifa wanda yazo a cikin Bukhari da Muslim ba an fahimta to mun ji to amma yaushe ne mutum zai yi fitsari a tsaye wala ba'sa babu laifi an yabula qa'iman min mutum yi fitsari a tsaye sai malai kawo sharati fil mawdi'i ad-damithi ad-damith ma'ana ar-rikhu guri wanda yake rairayi ba guri ne mai tauri ba mai rairayi gurin da yake in kai fitsari zai shinya fitsarin an fahimta misal kamar at-turab al-mahil kamar tilin kasa mahil ma'ana shi wanda aka tura aka hada aka tara shine tilin kasa wa shibhihi kamar yashi gurin yashi ne makamacin haka mimma ya'manu fihi abanda shi mai fitsarin zai aminta an yantadhiha min bawlihi alayhi wata bawlinsa ba zai fallitso masa ba bawlin ba zai dawo jikinsa ba an gane domin guri wanda yake wato tsandauri yana da tauri in kai fitsari ya sauka zume sai tashi sama ya dawo ita maka babuwanka ko rigarka to irin wannan gurin ba zai yiwu kai tsaya kai fitsari a tsaye ba domin ka kaucewa bawuli dole ne bai halatta ka bari bawuli ne ita ba rigarka ba an fahimta shi ne sharadi na farko inda za ka yi fitsarin wani irin guri ne dole guri zama to rairayi ko mai yashi ta yadda fitsarin ba zai fallatso maka a jikinka ba ba zai dawo jikinka ba an fahimta sai kuma sharadi na biyu da malamin bai kawo ba amma sauran malamai suna kawowa kada kuma al'aura ka ta bayyana kada ka tsaya kana tsaye kuma al'aura ka tana waje mutane suna kallonka ka zo ka ce ai manzon Allah ma ya yi tsari a tsaye a ba yadda kai haka manzon Allah ya yi ba an gane sharadi guda biyu dole sai an samu inda za ka yi fitsarin ya zamanto guri ne mai rairayi mai laushi fitsari ba zai dawo jikinka ba sannan kuma abu na biyu ka tabbatar da cewa al'auraka me ba ba za ta bayyana ba ba za ka al'auraka ba an gane mafi yawan malamai suna ganin cewa in ba tare da wata bukata ba yin fitsari a tsaye makruhi ne in ba wata bukata ba amma kai ba ka aikata haramun ba an gane saboda haka wato abin da ya fi dacewa ko an samu sharadin guda biyu guri ne wanda ke rairayi kuma ba za ka al'aurarka ba in ba bukata kar mutum ya yi tunai manzon Allah ma in ka duba irin manzon Allah ya fitsari ne gurin da yake me akwai shara ba guri ne wanda yake na al'ada da aka saba matsala ba bukata shi ta sa manzon Allah ya yi saboda kai ma akwai bukata da za ka yi haka sai ka yi an ba wata bukata har kawai babu kai ba za a ce mutum ya kai haramun ba amma dai abin da yafi dai mutum ya zauna da wanda shine mafi yawan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana kana da wani uzurin da zai hana ka kafa ka akwai ciwo kaga wannan dukkanin malamai sun yi ittifakin cewa ya halatta kame kai fitsari a tsaye a wasu malaman malikiya suke cewa a in ya zamana gurin rairayi ne kuma akwai najasa in ka zauna rigarka za ta taba najasa suka ce wajibi ne maka tsaya wa kum bi rikhwin najisi rikhwin ma'ana guri wanda ke rairayi in kai fitsari a tsaye fitsarin ba zai dawo jikinka ba gurin kuma me akwai najasa in ka zauna akwai yiwuwar najasa za ta taba saboda haka kai me fitsari a tsaye dan me bukata ce an fahimta amma asali ne ya halatta aka samu sharadi guda biyu a gurin rairayi ne tsarin ba zai dawo jikinka ba sannan kuma ba za a ga al'auranka ba ya halatta sai dai kawai abin da ya fi mutum kada ya yi sai da bukata kowane hadisi a fahimce shi kamar yadda ya zo kaga ta maliki in ce haka abin baya da zafi da yawa na samu sharadi guda biyu amma ka irin kasashenmu musamman iyaye manya suna zafa ba kan wannan duk wanda ya fi tsari a tsaye suna gani kamar me ya kafurta kusan me yasa saboda kafin zuwan turawa da sauransu ba a saba ba a ba ganin mutane suna fitsari me da zuwan turawa da sauransu ne ana suna fitsari me wanda ke ba musulmi ba su al'asali me galibi su suna fitsari me a tsaye galibi to shi yasa kun kana tafiya irin su a hotel a isori irin su airport da sauransu ba an yi maka normal bandaki sai ana musu fitsari a tsaye international airport a kasashe galibi wannan shine su su yi fitsari a tsaye to kaga abu ne da wanda ke ba musulmi sun shahara da shi ba a sani ba a na kasashenmu da zuwan ba musulmi waɗanda suke ba musulmi ba ne aka fara ganin waɗannan al'amura saboda haka kai ma ɗan musulmi idan ka zo ka yi fitsari a tsaye sai ce ka zama arni wanda ya yi zafi da yawa su har mata suna yi wanda ya tsawaye shi saboda haka sai su ma sun zafafa da yawa na samu sharadi na guda biyu guri wanda yake rairayi ne kuma wato bawalin ba zai dawo jikinka ba babu laifi to shi yasa ma a kanuri a kona ba da suke cewa idan mutum zai je soja suna ganin ka kafurta suka ce farko ma idan ka je za su ce da kai kaki uwarka ka zo kaki babanka ka zo sai ka fuskanci alkibla ka yi fitsari a tsaye to karshe kafirci ke nan ka fuskanci alkibla ka yi fitsari a tsaye sai su ce da kai kaki uwarka ka zo kaki babanka ka zo wuta kam tabbas aljanna to asa an yi sa'a a duk waɗannan wato asalin abin da suke yi wato kin abin da Bature ya zo da shi musamman da can da Bature ya zo ɗan missionary babban manufa shi ne wato ba ta addinin ƴaƴan musulmi to shi yasa wutan lokacin wato arewacin Najeriya suka ƙaurace wa boko kara kai yaransu makarantar mission a Maiduguri su kirista shi yasa suka resisting suka ƙi abu to kuma sai kuma wani sa'ani kuma aka zo aka wuce iyaka amma asalin abin shi ne tsare addini kar a je a kirsintar da yaransu kuma wannan manufa ce bature wannan manufar su ce don wannan sun yi kuma sun yawo su gurare da yawa ko anan gari zaka wasu zaka manya-manyan kristani sunayen su sunayen musulmi ne anan garin mu akwai sunayen sunayen musulmi ne amma iyayen su musulmi ne an tafi da su makarantar mission aka kristantar da su to da aka ki addinin buturin da kusurin aka kuma duk halayen sa hatta abin da shari'a ta zo da shi ma tunda buture ne yana yi to shi ma aka hada aka ki shi to shine kita wala ba sababu lafi ya halatta an yabula qa'iman mutun yayi tsari a tsaye fil mawdi'id damisi a guri wanda yake rayi ne misli turabil mahili kamar tilin kasa almahil mana kasa da aka tura tala shi zama tili wa shibihi da makamacin wato kasa tilin kasa kamar yashi da sauransu mimma ya amanu fihi duk abin da yake shi mai tsari zai aminta an yantabiha min bawlihi alaihi tsarinsa ba zai fallatso masa ya dawo a jikinsa ba salamati na minti biyu yana za mu hakura matsaya don muka wuce matsala ta gaban nan ba za mu ji ko'ina ba lokaci zai yi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu darasa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu domin ƙasashen musulmi wanda suke nufin da shari'a Allah ya shiga tsakanin mu da su لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك